Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, da 16. Masu rauren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da yaura na Alhamis 28 ga watan Satumba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da sahabi Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Fiye da mutane 12,000 ne a kasar Indonesia suka gudu daga gidajensu saboda fargabar barkewar amon wuta daga wani tsauni. Yau Alhamis ake sa ran wakilan kamfanin Twitter za su gana da wakilan majalisun dokokin Amurka na wakilai da kuma ta dattijai. A jami'ar gwamnatin kasar tana fatar takawa ta 10 da jam'iyyar da ke kyamar baki take samu a kasar.
To kanin labaran kenan aka ji. A yau ranar 28 ga watan Satumba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar faɗakar da duniya muhimmancin samun bayanai da kuma rarraba shi ga al'umma.
Bayanin da za a iya samu daga gwamnati musamman abin da shafi haƙƙin jama'a da dukiyarsu suna da muhimmanci ƙwarai wajen tabbatar da cewa gabanin ciwo mutane adalci.
Haka kuma a jamhuriyar Nijar yau ce ranar da aka ware domin yaƙi da fataucin mutane.
Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ayyana ranar 28 ga watan Satumba na kowace shekara ranar yaƙi da safarar mutane. Ta kafa doka ta tsaurara yaƙi da safarar mutane.
Daga nan kuma Jami Ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage, sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Fiye da mutane 12,000 ne a tsibirin Bali da ke Indonesia suka fice daga gidajensu domin gudun barazanar da take ƙara ƙaruwa na amon wuta daga tsaunin Agung. Jami'an ƙasar suka ce waɗanda suka gudun sun samu mafaka a sansanonin gaggawa 500 da aka kafa a faɗin tsibirin mai farin jini ga ƴan yawon bude ido. Haka nan ana ƙoƙarin kwashe shanu kimanin 30,000 da ke kiwo a da'irar kilomita 12 kusa da tsaunin na Agung. Hukumar agajin gaggawa ta ƙasar ta a Jumma'ar makon jiya ne ta ƙara mizanin gargaɗin tsaunin Agung ɗin zai fara amon wuta wacce take fara motsi tun cikin watan Agusta. Rabon da tsaunin ya tada bori tun 1964 inda ya kashe fiye da mutane 1,000 tsawon shekara tana bori. Galibin sassan ƙasar na Indonesia yana kan yankin nan na tekun Pacific da ake yawan fuskantar girgizar ƙasa ko amon wuta da ake kira da'ira ko zoben wuta ko ring of fire da Turanci. A halin da ake ciki kuma hukumomi a Vanuatu sun ba da umarnin ala tilasta ɗaukacin mutane 11,000 da ke wani tsibiri su tashi saboda barazanar amon wuta daga wani tsauni. Dubban mazauna tsaunin Ambe na ne wato ɓarkewar amon wuta daga tsaunin Manaro a 2005 ya tilastawa tashi.
A yau Alhamis ake sa ran wakilan kamfanin Twitter za su gana da wakilan kwamitocin kula da ayyukan leƙen asiri a majalisun wakilai da dattijan Amurka dangane da binciken da ake gudanarwa kan shishigin da Rasha ta yi a zaben na Amurka. Ganawar wacce za a yi a cikin sirri ta kwarar aikinsa Facebook shi ma ya yi irin wannan ganawar a farkon wannan watan. Har Facebook ɗin ya amince zai gabatar wa wakilan majalisar shaidar tallace-tallacen da Rasha ta yi ta dandalin da suka jibanci al'amarin da suke rarraba kawunan Amurkawa na siyasa. Ganawar da aka yi da kamfanonin masu fasahar sadarwa an gudanar da su ne a cikin sirri, amma kwamitocin majalisun duka biyu suna da niyyar gudanar da zama a bainar jama'a kan amfani da irin waɗannan fasahohi wajen karkata zaben na Amurka.
A jamus tururuwar mutane sama da miliyan 1 da suke neman mafaka a shekara ta 2015 cikin ƙasar ana ganin shine dalilin da yasa jam'iyyar da ake kira AFD a takaice mai kyamar baki ta samu kashi 13 cikin 100 a zaben ƙasar da aka gudanar ranar Lahadi da ta shige. Gwamnatin ƙasar tana fatar takawa goyon bayan da jam'iyyar take samu birki ta wajen ganin baƙin sun saje cikin hanzari. a cikin waɗanda suka shiga ƙasar a 2015 har da wani ɗan shekaru 24 da haihuwa mai suna Dilshad dan Iraki ne daga garin Sinjar ya tsere ne lokacin da kungiyar ISIS ta mamaye yankin ƙasar bayan yayi gwagwarmayar neman muhalli na dindindin yanzu yana zaune ne a sansanin marasa muhalli ya ce bai damu ba da ƙarin ƙarfi da masu kiyamar baki suke yi a ƙasar fitowa daga Iraki inda akwai tsoro Jamus ba wuri ne inda akwai fargaba ba tana bin tsarin demokradiya a madadin ina da sauran yan gudun hira ina godewa mama Makal kamar yadda Dilshad ya ga muryar Amurka cikin wata hira da tai da shi
to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban Amurka Donald Trump ya ce masu kungiyoyin kwallon zare ka ruga na Amurka da ake kira football da turanci ba sa san hana ƴan wasan su durƙusawa a zaman zanga-zanga lokacin da ake rera taken Amurka domin suna tsoron ƴan wasannin nasu Mr. Trump wanda ya dage cewa tilas a haramta wannan zanga-zanga a fadin kungiyoyin wasannin ya ƙara furta hakan ne a hirar da aka yi da shi cikin shirin talabijin na tashar Fox da aka nuna a yau Alhamis da safe a gaban Washington Shugaban na Amurka ya ce masu kungiyoyin da ya magana da su ya ce suna cikin wani yanayi da ya zama tilas su yi wani abu an samu ƙarin ƴan wasan kwallon zare ka rugar da suka tsiri wannan ɗabi'a ta durƙusawa lokacin da ake rerin takin Amurka domin zanga-zangan nuna rashin amincewa kan wariya da ake nuna wa tsiraru
Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce gwamnatinsa ta ƙara ɗaukan matakai na karɓar nauyin matakan yaƙi daga rundunar sojin Amurka a daidai lokacin da Amurka da Koriya ta Arewa suke ƙara barazanar afka juna da yaƙi a jawabi ga al'ummar ƙasar albarkacin ranar sojoji karo na 69 a yau Alhamis shugaba mun ya ce ta wajen ƙara iko da ƙwarewar ƙasar ta fuskar tsaro hakan zai rage dogaro da take yi kan ƙarfin sojin Amurka yin hakan zai ƙara gwada ƙarfinta a yankin kuma ya ƙara hana Koriya ta Arewa kawo mata hari
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC Toma da larana 28 ga watan Satumba rana ce da hukumar da ke kula da ilimi da al'adun gargajiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNESCO ta ware a matsayin rana faɗakar da duniya akan muhimmancin samun bayanai da kuma raba shi tsakanin al'umma Wakilin muryar Amurka a Lagos Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu ƙwararru akan wannan rana
A shekara ta 2015 ne dai hukumar ta UNESCO ta amince da wannan kuduri da ke tabbatar da ranar 28 ga wata a matsayin ranar samun bayanai ta duniya bikin wanda aka fara tun a ranar 25 ga wannan wata na Satumba na gudana ne a kasar Tunisia kasar da kuma aka yi ittifakin cewa yanzu haka tafi sauran kasashe musamman masu tasowa hanyoyi ko kuma dokokin samun bayanai na gwamnati Najeriya dai yana daya daga cikin kasashen duniya da yanzu haka aka tabbatar da dokar samun bayanai daga gwamnati ko kuma jami'an tsaro to sai dai kuma ba kasafai jami'an gwamnati ko ma hukumomi ke bin umarni na kotu na samun bayanan ba sau da yawa dai yan jarida ko lauyoyi na gabatar da bukatun su na samun bayanai daga hukumomi ko kuma jami'an gwamnati to sai dai kuma hakansu ba ta cimma ruwa to ko me ke haifar da hakan tambayar kenan da naiwa Dr. Dallami Alasa kwararre a kan harkar sadarwa a jami'ar Bayero da ke Kano
gwamnati musamman abin da shafi haƙƙin jama'a da dukiyarsu tana da muhimmanci ƙwarai wajen tabbatar da cewa shugabanni sun yi mutane adalci shugabanni sun riƙe amana amma da yake kafofin watsa labaru ba muhimmanci suka ba ranar ba za a ga cewa ba wani gangami ake yi game da wannan rana ba kamar misali yadda ake gangami da bayanai da yawa a gidajen rediyo da kafofin watsa labaru idan ana maganar demokrasi a Najeriya
to ko ya so yan jarida ke ganin irin wannan dokoki da ke tarnaƙi da ayyukan nasu a Najeriya ga dai abinda wani dan jarida da baya so na ambaci sunansa kuma ke aiki da wata kafa ta gwamnatin Najeriya ya shaida mani
a gaskiya yan jaridu na huskantar matsaloli wato zaka ga dan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati a kana neman bayani sai kaga ana wato ma sanyi wajen baka bayanin saboda ana ganin cewa kaman ko ka zo neman wani sirri ne zaka fada ma mutane ko kuma wa'annan da kake neman wannan bayani daga wajen su kila akwai wani dan amundahana da ake a dan wurin da ba su son su fada ma gaskiya al'amari
to ko menene dokokin samun bayanan ya kunsa tunda ɗan ƙasa za su samu ƙwarin gwiwan neman bayanai da ya shafe su daga hukumomi ga dai Dr. Dallami Alasan
to abu na farko da muhimmanci da dokar ne shine cewa duk wani ɗan ƙasa yana da ƴanci ya nemi gwamnati ta bashi bayani ba tare da ya faɗi da dubin da ya sa yake son wannan bayani ba don haka idan ka je ma'aikatan ayyuka ka ce kana son ka san nawa gwamnatin ka kashe ne yin hanya kaza ba wanda zai tambaye ka dan me kake neman wannan bayani doka ta baka ƴanci kawai a baka wannan bayani a matsayin ka na ɗan ƙasa kana da wannan dama kana da wannan ƴanci na biyu an baka dama kotu ta tilasta wannan ma'aikata ko wannan jami'in gwamnati ya baka wannan bayani da wannan jami'i ya hana ka abu na uku an kuma tanadi hukuncin daurin shekara daya ga duk wani jami'in gwamnati da ya lalata bayani ko ya yi coge ko ya kokari ya canza wani abu a bayani da ya kamata a ba mutane abu na hudu shine duk wani jami'in gwamnati da ya ga wani almundana ko wani barna ya bayyana wa jama'a to doka ta ba shi kariya cewa ba za a hukunta shi ba da za a ɗauki wani mataki a kansa ba abu na ƙarshe kuma shine nan bayanai da za a bayar an ce a cikin kwana bakwai dole a baka wannan bayani kuma ba a baka shi na cikin kwana bakwai to dole a baka bayani mai gamsarwa na abin da ya sa ba a baka wannan bayani ba cikin kwana bakwai
a sakonta na bana dai domin wannan biki shugabar hukumar ta UNESCO ta majalisar ɗinkin duniya malama Irina Bukova ta bayyana muhimmancin da samun bayanai yake da shi a tsakanin al'umma tana mai cewa maza da mata kowanne na da damar samun bayanai da zai taimaka wajen ci gaban yankinsa ko kuma ƙasa da ma duniya baki daya Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos
To madalla a gai da Babangida Jibrin daga Lagos Shekaru biyu kenan gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ayyana ranar 28 ga watan Satumba a matsayin ranar yaƙi da safarar mutane wakilin murya Amurka a birnin Kwanna Haruna Mambako ya haɗo mana da wannan rahoton
Tun shekara ta 2015 ne bayan an gano gawawwaki 93 a cikin Sahara wanda yara 52 ne daga cikin su da mata 37 da mazaje 4 gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ayyana ranar 28 ga watan Satumba na kowace shekara ranar yaƙi da safarar mutane haka ma gwamnatin ƙasar ta kafa doka mai lamba 2015-36 wadda ta tsaurara yaƙi da safarar mutane a lokacin da yake wa yan ƙasar jawabi malam Maru Amadu ministan shari'a na jamhuriyar Nijar ya bayyana irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin yaki da safarar jama'a Madu'un wannan ranar ta bana shine kasafin aikin dokar yaki da safarar jama'a ta ranar 26 ga watan Mayu shekara ta 2015 kuma ministan ya ci gaba da cewa gwamnati ya zabi wannan madu'un ne a bana domin kar ya rarraba safarar jama'a da safarar bakin hauri wannan ko domin sawar idanu a kan wannan lamari don samar ma waɗanda ake cuta a cikin wannan sha'anin abin dogaro
A shekarar bana dai
jihar Agadez ce za ta karɓi bakuncin wannan bikin bayan wanda ya wakana a shekarar ta gabata a birnin Tawa wannan damar ta yaƙi da safarar mutane da shanguriyar ta Nijar ta sama gaba na samu haɗin kan ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko CEDEAO kamar yadda wakilin ƙungiyar ke cewa a wata muhawara a talabijin ta ƙasa sa.
La loi du Niger en ce qu'elle réprime le trafic illicite des migrants et à l'adéquation avec le protocole, les protocoles de la CEDEAO de la libre circulation.
Dokar ta janguriyar Niger ta yi da safar jama'a ta na daidai da manufofin ungiyar bunƙasa tattala arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko CEDEAO. Ita dai wannan hanyar da ƴan ƙasar ta janguriyar Niger suka dauka na sama jikin su toka domin yaki da wannan mummunan manufar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyi da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka ga tambaya ta farko a yau.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Agajiya Hajiya, Agajiya muna bako barka da zuwa.
To, ci gaba yana jinka.
Hello?
Eh muna jinka, faɗi sunanka kan tambaya.
Mu dai yau sunana Usman Nagbi.
To.
Daga kamar su. Muna bako tambaya da Allah cewa mai kaman wayannan hanyoyi na mu dai direbobi ne a matsayin ko sun sani ko ba su sani ba. Yobe sai alhamdulillah an samu zaman lafiya. Kowa ma ya sani kuma zaman lafiyan Allah da muna fata ya zama ma da woman ne insha Allah. To amma mu madrobobi ne muna da kuka da Allah koda sun sani in bai sani ba kuma ya zama kuka a gurin su. Akwai hanyoyin da daga dama tun idan muka arewa karfe 7 idan yayi babu daman su bar mu wuce ko daga ina muke. Shine daman bayanin mu. Akwai demari, akwai dafci, akwai kuma kamar zuwa mashigan gaidan haka.
To
kuma dai a fahimtar mu dai gaskiya kaman birsarin nan ba a taba yin komai ba ma.
Wani ya yi tambaya maka bicin wannan akan cewa duk wani mataki da suke dauka ba suna yi ne don su kuntata mu mutane ba. Saboda haka yace kuma za a bincika a gani. To ba mutun na gaba ya tambaya, sai dai kana da wata tambayar.
To alhamdulillah idan ba mutun na gaba kuma ya tambaya.
To ba shi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana Sale Adamu.
To Malam Sale yana jinka.
Tambaya mu anan shine akwai ana samu mata ko maza irin wanda ake aje su a idan kamar project sun operation ana samu mata wanda ƴan Boko Haram sun yi garkuwa da su ana kawo su wurin sojoji. To idan an kawo su wurin sojoji, sojoji ne yaya ne suke yi saboda su haɗa wayannan mutane da ƴan uwansu saboda ƴan uwansu su zo su same su. Wani hanya ne suna bi?
To
wannan shi ne tambaya na ɗaya. Tambaya na biyu shi ne har yanzu kamar a Borno ta Gabas ana magana ana cewa babu mutane ta wannan wuri ɗin amma ana magana har ana cewa sojoji suna kasuwanci a wannan area. Menene gaskiya a amali ɗin? Shi ne tambaya na.
To General gare ka.
A jibi dai abin da nake so Usman ya gane bayan da cewa ba ana yi dan a mugun al'amu akwai dalilai na ba haka misali da akwai mutanen da suka yi amfani da ƴan ta'adda da Boko Haram ko su kansu ƴan ta'adda da Boko Haram din suna ta yi amma saboda ma hakina ce ta shira kan ya matsayin shi na direba. Sannan na biyu abin da kake magana kake cewa akwai mata ko maza da ƴan ta'adda na Boko Haram suke tafa da su garkuwa ko in haka kai masu farmaki ko ko ya kake ni ko waɗanda suka
yana nufin waɗanda kamar aka kubutar in aka kawo su wajen sojoji wani hanya ake bi a haɗa su da iyalansu?
to ya danganta ainihin da dangantakar su da ainihin ruwa na adalci. Yanzu misali sai mutum ya zo aka ce an fito shi abin da ya kamata ka yi shi kula da lafiyar shi kuma ana kula da lafiyar su zai gurgurdun hanyar sannan akwai jami'an tsaro wanda suke bincike na kwakwab su tabbatar da meye alaƙar wannan mutumin da ta'addanci na Boko Haram wasu yan ta'addanci Boko Haram suka yi gaburu suka yi abin gaburu hakan nan suka shigo jama'a kaga idan haka ne dole ne za a ɗauki wasu matakai amma idan mutum haka nan yan ta'adda na Boko Haram suka tsare ta Allah ya sa aka fito da shi za a yi bincike sannan wasu sukan akan mika su da iyalansu ta ake yanke in aka gama bincike aka tabbatar da cewa tabbaki hakikan maganar da suke faɗi gaskiya ce wasu kuma ko da ma an yi haka ba a sauran dangi dole za a mika su a sansanin yan gudun hijira haka ake yi sannan kuma zancen magana wai da ake zargi cewar sojoji suna kasuwanci musamman ma a tsohon kenihi da arewa Chernobyl kila yana magana dai a gabacin Borno ba sai dai ya magana kila arewacin Borno a mun ga waɗannan zargi ko su waɗannan mun mai da martani da cewar maganar nan ba haka nan take ba akwai wani wanda ya yi amfani da kafafen ya sada zumunta har yake zargin sojoji da kashe masunta kuma wani magana mun bincika ba haka nan take ba sannan ko su wannan karamar hukuma da suka ce wai har taya mai yana ba da loka yana ba da wasu kuɗi da sauransu an bincike shi ba haka wannan magana take ba wata sa'a abin da nake so mutane su gane su yan ta'adda na Boko Haram kin san an ce ne wai mai tuka mota da baki baya hatsari sun gane an hannun propaganda da suke saboda yanzu ba sa da tasiri ba su da ƙarfin sai farmaki to sun gwammace yanzu su rika yautar jama'a ta yar jita-jita da zargi na batunci da sojoji da jami'an tsaro da makamantansu to galibi idan waɗannan maganganun sun hito a yi tsandare a bincika da hankali a yaushe mutumin da yau kullum yana riƙe da zindiga wanda duka suke da shi da har zai je wani kasuwa.
Kuma ya ma faɗi a kan cewa an ce wuraren ba kowa to ko da wa zai yi kasuwancin?
Kawai na ba gaira ba saboda hakikanin gaskiya ba mutanen ƙwarai ne ke waɗin waɗannan jawaban ba su ƴan ta'addan ne suke wannan jita-jita ya ta'addan su zo su ɓata tsakanin sunayen jami'an tsaro a fuskar jama'a yadda za su ga bakin su kuma hakikanin gaskiya ba haka bane a kulliyomin mu muna gudanar da aiki mu tsakani da Allah kuma so muke mu tabbatar da cewa zaman lafiya ya zanzu a waɗannan bangarori na ƙasar mu kuma har ta kai ga ma in ma har ta daukar da ranmu za mu yi saboda haka zancen wani kasuwanci gaskiya ba ta taso ba duk kuma wanda yake waɗin wannan magana ko kuma yake yarda da ita wallahi ba su yi mana adalci ba.
To yanzu da nake tare da kai general misali yanzu mutum ya ga labari ta yanar gizo tunda yanzu ana amfani da waɗannan kafofin sada zumunci ana yayata jita-jita misali idan mutum ya ga wani labari yana son ya tabbatar da sahihancin shi wace hanya ko kuma waɗannan hanyoyi zai bi kamar zuwa wurinku?
Yanzu kamar yanzu a ce keke ai kina da lambobi wayoyi kuma kina da hanyar da zaki ta fuskar yanar gizo ko kuma wasu kafafe na sada zumunta amma ga sauran al'ummar gari yanzu na faɗi to muna da lambar waya mai sauki lamba 1-3 wato 193 kowane network za ka iya amfani da shi ka kira sannan kuma za ka iya kai ga koke wajen jami'an tsaro ko kuma sassanin soja mafi
to dama ba ni din ba ni akwai mu yan jarida dama muna da yawanci muna da lambobin ku dama su jama'a nake son ka musu wannan bayani akan cewa tunda yanzu ana amfani da waɗannan kafofin sada zumunci na su Facebook ne Twitter ne WhatsApp da sauransu ana yayata jita-jita kuma abin takaici ko kuma abin mamaki mutane idan suka ga irin waɗannan labaran suka karanta sukan yarda da labaran shi yasa nake son kai mu mutane bayani a
hakikanin gaskiya idan mutum ya ga abin da ba shi kenan ba maimakon ya ci gaba da yaɗawa ko watsa kamata ya yi bincika dole ne ma ya kasance ko da ma a Facebook ne ka gani
ko a wani guri zaka san kina ba zaka rasa wani ko wata da kai ka amince muwa ba da zaka tura musu ko da ma baka da alaka da jami'an tsaro da zaka kira a bincika ma sannan ka san matsayin da wannan labari yake kahin kai kai aiki da shi ko kuma ka tura mu wani ko wata.
Abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage. A huta lafiya.
Madalla a gayi da Jummai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Yace taron hada kan ƙasa da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Yakubu Gawan ya kira yayi daidai duba da yadda hadin kan ƴan Najeriya yake tangal-tangal. Muna fatan kamar yadda muka gani a rubuce na irin makudan kudaden da aka ware domin gyara mana babban asibitin mu na karamar hukumar Rijau dake a Tungar Magajiya. Za mu gani a ƙasa domin lalacewar wannan asibiti yana ci mana tuwo a ƙwarya. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sako na gaba yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Allahu akbar. Ci gaba da yi wa yara ƙanana fyaɗe waɗanda ba su wuce shekara 5 zuwa 10 ba. Wallahi abin turni da kuma Allah wade. Saboda haka, gwamnatin Najeriya da Niger kalubalanku. Sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada barkillah da jihar Plateau. Assalamu alaikum murya Amurka. Gagarumin shirin koyar da masu lalurar yoyon fitsari. Sana'o'in dogaro da kai da asibitin kwararru ta masu fama da cutar ta yoyon fitsari. Tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Katsina suka kaddamar abin yabawa ne kwarai da jinjina. Muna fatan kulliya za ta biya kudin sabulu daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Maci na Yobe. Sai wasiƙa ta gaba daga babagana Alhaji Dabuwa Guru jihar Yobe. Yace fatan alheri gare ku ma'aikatan VOA Hausa baki daya. A yau ina kira da masu rike da akalar kula da kogin haɗe da jama'are da cewar su yi wa Allah da manzonsa su bude wannan dam domin mu al'ummar da ke amfani da wannan ruwa muna cikin damuwa matuƙa na rashin samun wannan ruwa. Kuma hakika idan har ba a bude mana wannan dam ba to tabbas mu manoman kananan hukumomin guru gashiwa da gaidam muna dab da shiga asara amfanin gonakin mu. Da fatan wannan kira nawa ya isa ga kunnuwan da aka yi domin su.
To madalla kafin mu kai karshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Da mutane 12 ne a tsibirin Bali da ke kasar Indonesia suka fice daga gidajensu domin gudun barazanar take kara karuwa na amon wuta daga tsaunin Agung. Jami'an kasar suka ce waɗanda suka gudun sun samu mafaka a sansanonin gaggawa 500 da aka kafa a fadin tsibirin mai farin jini ga ɗan yawon bude ido. Haka nan ana kokarin kwashe shanu kimanin 30,000 da ke kiwo a da'irar kilomita 12 kusa da tsaunin na Agung. Yau Alhamis ake sa ran wakilan kamfanin Twitter za su gana da wakilan kwamitocin kula da ayyukan leƙen asiri a majalisun wakilai da ta dattijan Amurka dangane da binciken da ake gudanarwa kan shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka a bara. Ganawar wacce za a yi cikin sirri ta kwarar aikinsa Facebook shi ma ya yi irin wannan ganawar a farkon watan nan, har Facebook ɗin ya amince zai gabatar wa wakilan majalisun shaidar tallace-tallace har 3,000 da Rasha ta yi ta dandalin da suka jibanci al'amura da suke rarraba kawunan Amurkawa. A Jamus, tururuwar mutane sama da miliyan 1 da suke neman mafaka a shekara ta 2015 cikin kasar ana ganin shine dalilin da yasa jam'iyyar AFD mai kyamar baki ta samu kashi 13 cikin 100 a zaben kasar da aka gudanar ranar Lahadi da ta shige. Gwamnatin kasar tana fatar takawa goyon bayan da jam'iyyar take samu birki ta wajen ganin bakin sun saje cikin hanzari.
To madalla masu sauraron mu anan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu ba ku damar kiran waya ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Ni Safil Hashin kuma nake cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Safinatu na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.